daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan ku kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 11 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da yadda kuka saba kama mu akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattauna halin da ƴan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin Najeriya. Yau din ma dai muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno, wanda a jiya ya gabatar da wata takarda a gaban majalisa domin hukumar raya yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Wato ya gabatar da takardar ne a gaban majalisar dokoki ko
dokokin
Najeriya, saboda majalisa tana kokarin kafa wannan hukuma ta raya. To taken takardar da ya gabatar shine halin da ƴan gudun hijira ke ciki a jihar Borno da kuma yadda za a ba a share musu hawaye su koma gidajensu cikin hayyacinsu su ci gaba da rayuwar su ta yau da kullun cikin walwala da kwanciyar hankali. Kayan tattaunawar mu da Alhaji Grema Terab dan iya na tahe da labarin zuwan shi Umara. Yau za ku sha labari kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu.
To masu saurare, gogon naku dan iya ya je Saudiya yayi umra kuma ya gano abubuwan da zai ba ku labari kuma tso ku ji. Isa Lawal na Ikara Jamuje.
Cikin gida yau na iske dan iyana ta kaudi ɗan uwa duk sun zagaye shi kai ciki har da gayyar sodi. Nace kai kuwa ina ka shiga ne nake ta neman ka kurdi kurdi. Yace bari kawai ka san naje aikin umara kuma a can ne na gane har yanzu Najeriya fa akwai manyan masu kuɗi. Duk kuwa da kwarmato da kwarotan da wasu ke ta yi kan cewa kasar fa babu kuɗi. Kaga dai tun daga filin jirgin saman Kano naga wasu na ta faman fadi. Duk wanda na tunkara sai yace ashi duk shekara yake zuwa umrar saboda haka ko bayan bana ma da shi za a bade. Shi yasa ni kadai cikin zuciyata nace anya ko irin waɗannan mutanen da Allah yayi musu budi suna tunanin taimakon marasa galihun dake cikin halin rayuwa mara dadi. Haka dai na dinga irin waɗannan tunane-tunane cikin jirgin ina kallon masu kuɗi suna ta faman nishadi. Nace dan iya amma fa kai ma da kai aka je kasar nan ta Saudiya don yin wannan aiki na umara kuma gashi naji kana neman sukar abokan tafiyar taka babu ko kara. Dan iya yace ai tsakani na da su akwai bambanci idan ka lura. Don kuwa ka san aini wannan ce umara ta ta farko kaga kenan bani cikin masu zuwa duk shekara. Kuma ma ni damuwa ta da masu zuwa umarar duk shekara shine yadda suke ta wani faman gadara. Gashi ko naji malamai na cewa duk wani mai fariya da aikin ibada ya sani ya kwanto wa kanshi kura. Sannan kuma na san su sun san akwai dumbin al'ummar da ke cikin lalura amma maimakon su taimakawa irin waɗannan mutane sun gwammace su bar su cikin lalurar da za su yi tabara. Shi yasa kaga yanzu tsakanin masu kuɗin mu da talakawa gaba ce kawai tsura. Saboda haka ina fata masu hannu da shuni za su kalli wannan baraka domin su gyara. Nace to dan iya Allah dai ya dora mu akan kyakkyawan tafarki. Sai dai fa duk da naji ka buge da wa'azi zan so ka bani labarin kasa mai tsarki. Dan iya ce gaskiya akwai labari domin ku na gano abubuwan mamaki. Don kaga dai tun a filin jirgin saman Madina nace Najeriya na da katan aiki. Saboda tun muna sama na hango haske fau ko ina wutar tarki. Bayan mun shiga birnin Madina kuwa sai naga kamar ina mafarki. Don kuwa jami'an tsaro na dinga gani babu koda kulki. Ballantana fa a ce wai tsananin tsamin tsarin tsaron siyasa suna neman mun dauki hanyoyin su kuwa na lura dukkanin su sun lukuyi suke kamar wani sabon daki ma'ana dai hanyoyi ne masu rai babu rami balantana ayi ta asarar rayuka ana jigilar gawawaki nace to dan iya bari in yi maka ta alhazan makan da madina idan sun dawo ka san sukan ce Allah ya maimaita mana ko da yake dai ka nuna cewa maimaitawar da wasu ke yi tayi kama da barna game da ci gaban da ka gani a kasar ta Saudiya kuma sai mu ce mu ma Allah ya nuna mana wata rana da zamu shiga jerin kasashen da girman tattalin arzikin mu zai sa duk inda muka kutsa sai an nuna sannan mu samu dawwamamman zaman lafiya da lumana shugabannin mu kuma Allah ya ba mu sa'a su tarike mana amana su daina gangancin gangan wajen yi wa dukiyar mu rukon sakaina har dai ta kai ga tattalin arzikin mu yayi bujbuj da dukkanin wata barazana ta yadda duk wata kasar afrikan da ke son ci gaba sai ta nemi Nigeria don su tattauna
a gaida Isa Lawal na Ikara to a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku akwai masu so yan gudun hijira su ci gaba da zama a sansanoni dan kawai su yi ta ci da ceto suna azurta kansu da kudaden agajin jin kai ga amsoshin wasu daga cikin ku yau da gobe kamar kun je kun gani ba shakka akwai wanda ba sa son yan gudun hijira su bar sansanonin su kawai dan su dinga samun wani kaso daga tallahin da ake baiwa yan gudun hijiran kuma wallahi hakan zalunci ne karara tunda ba sa tausayin mutanen da bala'i ya raba su da matsugunan su ya Allah ka tusa mana imani a cikin zakatanmu da tausayawa juna sako daga Fatima matar Hassan ibn Muhammad al-Mangawi macina
Gaskiya ne wannan shakka babu kuma an dade ana ruwa kasa na shinyewa fatan mu dai su ji tsoron Allah su dena sako daga Suraja S Abubakar
yau da gobe kenan ai masu irin wannan buri su suka hiyawa saboda sun san cewa ko shekara nawa yan gudun hijira za su yi a sansanoni suna buƙatar hakan sako daga Sunusi M Sunusi Potesco
yau da gobe akwai yan kwangilan da ba sa son yan gudun hijira su koma garuruwan su dan abin da suke samu amma mu duk garin da aka samu zaman lafiya su koma sako daga Idris Kurmi Ali
kwarai kuwa tabbas akwai masu irin wannan burin a cikin zuciyar su ai shi yasa ma Bahaushe yace mutuwa wani tashin wani to amma masu irin wannan burin sai mu ce musu ta Allah ba ta su ba kuma Allah ya shirye su ya sa su gane mu hatan mu shine a samu kyautatuwar al'amura a garuruwan yan gudun hijira kowa ya koma gida ya ci gaba da rayuwarsa a cikin gidansa kuma a garin sa kamar yadda mu ma muke yi a garuruwan mu sako daga Bilkisu Mudassir Tafawa Balewa
ko shakka babu yau da gobe akwai ire-iren waɗannan azzaluman mutanen in yake haram yake halal saboda su sun dogara ne da lokacin da wani ya rasa su kam sannan ne za su samu sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka
tabbas akwai wanda suka maida karbar tallahin da ake ba yan gudun hijira hanyoyin da suke samun kudi dan bunƙasa rayuwarsu ba sa jin tausayin yan gudun hijira su burin su kawai su samu kudi daga ƙarshe ina fata Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sako daga Aliyu Usman Aliyu
sosai ma dan ma Allah ya taimaki jama'ar Arewa maso gabas ba su da yanci da addini sosai a yankin su fake da su malamai a dinga kaiwa bayin Allah suna handamewa kamar yadda wasu suka dinga yi wa jama'a a lokacin fadace-fadacen Jos sako daga Musa Ibrahim Jos
a zahirance babu mai imanin da zai so yan gudun hijira su ci gaba da zama a sansanonin su domin ko duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayin babban burin sa shine ya ga ya koma wurin da ya hito wato mazaunin sa Allah ka kawo mana gyara a kasar mu da duniya baki daya amin bissalam sako daga Ishaku Daniel
yau da gobe wallahi wasu daga cikin shugabannin sansanonin nan ba sa jin tausayin mazauna sansanonin saboda kawai canza dala da naira suke yi idan NGO da sauran hukumomin cikin gida sun kawo tallafin sako daga Adamu Kotirde
Yau da gobe, ko shakka babu akwai waɗanda suka maida karɓar agaji na 'yan gudun hijira kasuwanci, da fatar gwamnati za ta magance wannan matsala wadda wasu mutane ke son azurta kansu akan taimakon da ake ma 'yan uwana bayan Allah. Sako daga Ahmad Ladan Girkau PRO na muryar talaka ƙaramar hukumar Kebbi. Masu saurare, ku gyara zama ga manan zuwa tare da Alhaji Girma Terap za mu tattauna wannan batu na 'yan gudun hijira. Salamu alaikum Alhaji Girma.
Alaikum salam hajji mu lafiya.
Lahiya lau ina wuni ya ayyuka kokari.
Alhamdulillah ya na ku kokarin.
Lahiya lau lahiya lau ai mun samu labari jiya kaje majalisar dokoki ka gabatar da wata takarda ko akan me kuma me abin ya kunsa kuma ina dalilin wannan zama?
Kwarai kuwa kin san akwai ma'aikata na kula da matsaloli na arewa maso gabas da ake so a kera ta musamman irin wanda aka yi na Niger Delta. Saboda a ga an magance matsalolin da ke tasowa a arewacin maso gabas na yankin wannan kasa ta Najeriya baki daya. Dalili kuwa an samu wayannan hare-hare da Boko Haram suka kai wa mutane da mutanen suka baro gidajensu suka tagayyara kimanin mutum miliyan 2 shine gwamnatin Najeriya da 'yan majalisa baki daya sabon gwamnati mai ci na kan gado na Muhammadu Buhari su suka kirkiro da wannan yanayi domin a tabbatar cewa an samu ma'aikata ta musamman domin ta duba ta kula da ababe da yake addaban abin da ya shafe arewacin maso gabas ma'ana Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Gombe da kuma Bauchi abin da ya shafe mu'amalar rayuwarsu da ci gabansu fannin kiwon lafiya makaranta abin da ya shafi 'yan gudun hijira da kuma duk wani kiwo ga harkar noma da dai su duk wani harkokin kasuwanci wanda zai kawo ci gaba a wannan yanki. Wato takarar da muka kai musu jiya sun yi gayyata kwana biyu kenan ana gayyatan kowa da kowa ya zo ya ba da shawarwari da ya dace a yanayin da ake so a kirkiro wannan ma'aikatan. To shine muka taho muka gudanar da takardar namu muka ce musu to wannan ma'aikata da za a kirkiro akwai fa ma'aikatan gwamnati da dama a baya wanda an kirkiro irinsu ba su iya magancewa talakawa biyan bukata ba. A ƙarshe idan an kirkiro irin wannan ma'aikata domin a samu biyan bukata domin a sharewa talakawa hawaye sai ka ga a ƙarshe an kirkiro ma'aikatan manya ne 'yan boko ko su 'yan tsiraru su ne ya ci albarkacin ma'aikatan an ba su ofis an siyi motoci ana kashe magudan kudade a wurin kula da ma'aikatan alhali kuma dalilin a kula da ma'aikatan bai samu ya iso ma mutanen da aka yi domin su ba. Shi ne muka je muka ce musu shin wani irin mataki suke dokawa cewa wannan ma'aikatan idan an kirkiro ta ba za ta zama sauran ma'aikata irin na da ba. Ga yanzu mutanenmu suna cikin halin mawuyaci halin wahala ga jihar Borno ga jihar Yobe ga jihar Adamawa suna cikin faman yaki da mutanen 'yan abokanin adawa da kuma 'yan gudun hijira wanda ake kula da su. Ga nema ma'aikata na aikin agaji na gaggawa na kasa yana nan ga kuma National Commission on Refugee wanda kuma musamman ma'aikata ne wanda aka kirkirosa domin ta kula da 'yan gudun hijira ga tuhohi ga kananan hukumomi ga dukkanin magadin kuɗi da ake kashewa akan 'yan gudun hijira ga kuma kungiyoyin agaji na duniya da suke dawowa duka har yanzu bai iya biyan bukatun 'yan gudun hijiran mu a sasanin da suke ba ko a musukunin su a inda suke a cikin kananan hukumomi da yanki da ake ajiye su ba. To wani irin shawara wani irin tabbaci za a ba mu cewa idan an kirkiro wannan ma'aikatan ba zai zama hanyar cin kuɗi kamar yadda aka kirkiro sauran ma'aikata a baya ba, tun da gashi wayannan madukan ma'aikata ne na gwamnati kuma ba su iya biya mana bukatun mu ba. Saboda haka shine muka je to su lura fa yanzu ma ba babu taimako ne da yake zuwa wurin mutanen mu ba, akwai taimako da yake zuwa hanyoyi daban-daban, amma wannan taimakon bai share mana hawaye ba. To wani irin hujja, wani irin tabbacin za a baiwa mutanen mu cewa bayan an kirkiro wannan ma'aikatan ba zai zama to hanya na cin kuɗi ba wasu manya ɗan firaru ba ba tare da ya shafi talakawa ba.
Yawa yau Alhaj Girma, yaya ƴan majalisar da kai bayani a gaban su suka karɓi wannan bayani naka?
Kwarai da gaske sun ce in Allah ya yarda za su tabbatar su duba cewa bana ba zai zama to irin na bara ba, irin na baya wanda ake kera ma'aikata kuma a zo ana wati da lamarin mutane kuma an zo ana kason raba kuɗi. Sun tabbatar mana cewa in Allah ya yarda za su duba wannan da kyakkyawan manufa, kuma sun saurare maganar mu insha Allahu. Sun ce tabbas za su yi kokari su ga wannan abin idan an samu wannan ma'aikatan za a bude babban ofishin a birnin Maiduguri. Na farko abin da suka ce mana za a bude babban ofishin a birnin Maiduguri, kuma in Allah ya sun ce za su tabbatar cewa kowane irin wahala da kuma aikin agaji da ya kamata a yi wa mutanen mu za su saurare mu da kunne mai albarka, kuma za su tabbatar cewa sun kai mana tallafi mai kyau. Kuma mun ba su shawara, muka ce ku duba fa wannan ababe da yake faruwa na tarzoma da tashin hankali duka suna faruwa a kananan hukumomi ne. To tabbas fa dole fa duk abin da muke san mun tabbata muna aiki tare da kananan hukumomi, mutanen da suke kauyuka, mutanen da suke karkara, dole wajibi ne a yi mu'amala da su saboda su ne wannan bala'in ke shafan su. Idan kin ji Boko Haram ya kai farmaki a kauye ne, idan kin ji Fulani masu shanu suna sun kai mafarmaki a kauye ne, milkin na Niger Delta idan kin ji sun fasa fight na mai a kauye ne, idan kin ji barayi suna barna a kauye ne, wajibi ne duk wani matakin da za a yi a ɗauki ma'aikata a kananan hukumomi baki ɗaya saboda a samu labari a lokacin da ake bukata kuma aka tallafi. Kuma sun yi mana alkawari idan Allah ya yarda a jawabin da muka yi musu za su tsara su yi la'akari su sake komawa majalisansu su tabbatar cewa shawarwari mu duka sun ɗauka kuma ya yi wa talakawa amfani.
Yawa, ɗaya daga cikin abin da ake kuka da shi a kai shi na Niger Delta ɗinnan da aka yi, mutane da dama 'yan Niger Delta suna kukan cewa su bisu ga komai a ƙasa ba, kawai kuɗin dai ya sha ruwa ne, bisu ga makarantu da aka yi musu alƙawari ba, da hanyoyi da asibiti, amma dai sun san an gina musu waje a rijiyar ruwa. Yaya kuka samu kuka yi bayanin nan, ko ma an ma tattauna game da haka? Kada shi ma wannan ya zama kamar Niger Delta.
Ai, abin da ma ya ba mu farin ciki sosai ma a babban sakataren gwamnatin tarayya Alhaji Babashir David Lawan, shi da kansa ma ya taso da wannan maganin, shi ma ya je gurin kuma shi ma ya tofa albarkacin bakinsa, shi ma cewa yake kun ga ni ina sakataren gwamnatin tarayya, ni na san abin da aka yi musamman ma'aikatan nan ma mutanen Niger Delta, kuma har yanzu bai iya biyan bukata wa mutanen Niger Delta yadda ake tsammani ba. Saboda haka shi da kansa yake to jama'a ya kamata mu yi la'akari mu tabbatar cewa wannan ma'aikatan idan za a kirkiro ta a yi mata mataki na kanta, tsari na kanta ta yadda za ta samu kuɗaɗenta a kanta. Idan an ce za ta yi amfani da kuɗaɗen da jihohi suke samu ko kananan hukumomi suke samu ko kuɗaɗen da ma'aikata na federal government da suke samu za a yi amfani da shi, yace to dole fa sai an sake yin sake lale, in ji shi sakataren gwamnatin tarayya. Wajibi ne mu zauna mu duba abin da ya shafi Niger Delta saboda mu gyara namu saman. Idan ba ku haka muka yi ba za mu zo mai kuskure irin na mutanen Niger Delta, kuma ba za a samu biyan bukata ba. Shi sakataren gwamnatin tarayya Babashir David Lawan shi da kansa ya tofa wannan albarkacin bakinsa a gurin, shi ma yana tare da mu a gurin jiya.
Alhaji Girma, a wancan mako da ya gabata mun fara maganar ko mai da 'yan gudun hijira, kamar akwai waɗanda suka yi kiran cewa su da zaman da suke a sansanoni gwamma an bar su sun koma wurarensu tunda an ce musu yanzu babu tashe-tashen hankula. Ka fara bayanin yawa, ka fara yin bayani a ganinka lokaci yayi da za a bar su su koma koko da sauran aiki?
Kwarai da gaske lokaci yayi, yanzu kamar mutanen jihar Yobe, Yadin Buni sun koma, Gonyeri sun koma, Gulani sun koma, Gujuba sun koma, duka wayannan babban birane ne a cikin jihar Yobe. kuma kananan hukumomi ne wanda wata da watanni Boko Haram sun kore su kuma sun koma da kansu gwamnati ta bude garurukan kuma sun koma amma abin al'ajabi har yanzu gwamnatin jihar Yobe bata iya ta ba su kulawa da ake bukata ba saboda mun tattauna da mutanen kuma suna cewa yayi suna kananan hukumomin sun koma din amma babu ababe na matsalan rayuwa kamar abin da ya shafi asibitoci kamar abin da ya shafi ruwan sha kamar abin da ya shafi tsaro na ƴan sanda da dai sauransu amma to a jihar Yobe wannan ma sun ji dadi sun koma a jihar Borno ba su ma samu wannan matakin ba dama mutanen Gambaro ne na yankin Cameroon sune aka maida su zuwa Gamborun ga local government su mutane suke cikin birnin Maiduguri gwamnati bata iya maido da su ba ya kamata gwamnati ta gaggawa ta maido da mutanen mafa local government babu wata matsala a gurin babu wata hayaniya a gurin babu wani tashin hankali a gurin ga jikwa dama akwai ƴan gudun hijira kusan mutum 60 zuwa 70 a jikwa suna zama da sojoji su ma kin ga ya kamata a maido da su mutanen Gala su ma ya kamata a maido da su mutanen Kanduga ya kamata a maido da su mutanen Dambuwa su ma dama akwai mutane a gurin su ma ya kamata a kai dukkanin ababe da ya shafi matsalan rayuwa gwamnati bai kamata ta yi jingiri a kashe kudade akan abubuwan da ba su da amfani ba ba su da ma'ana ba ya kamata gwamnati ta yi gaggawa ta gyara asibitocin kananan hukumomin nan ba sai an jira tallafi daga wurin kungiyoyin agajin duniya ba sai an jira tallafi daga gwamnatin tarayya ba ina kudaden kananan hukumomi da suke zuwa gwamnatin Borno tunda aka yi wannan tarzoma na Boko Haram ya kai kananan hukumomin zuwa 20 wanda ba sa kauyukansu kuma so da kwana daya kudin su bai taba yankewa ba to bai kamata a ce wai har yanzu za a yi jinkiri sai an samu wani kudi ko sai an samu wata ma'aikata na Arewa maso gabas ko wasu sun zo wani mai kudi ya tallafa mana ko Dangote ya kawo kudi ko wani ya kawo kudi kafin za a ji a gyara waɗannan kauyukan ba gwamnati tana da kudade wanda ake ba ta kowane wata na kananan hukumomin nan ya kamata gwamnati ta ji tsoron Allah ta ce kudi ta gyara asibitoci ta gaya ma'aikata waɗannan ma'aikatan duka suna nan a gaya ma'aikatan asibitocin su koma su je su fara ba da kiwon lafiya a kan dukansu su fara ba da kiwon lafiya da magani a kananan hukumomin su jama'an kuma su koma babu amfani gwamnati ta rike mutane kamar fursuna a cikin sansanin gudun hijira wanda ba a iya a kula da su a ba su ci da sha kuma gwamnati tana ga a duniya cewa tana ba su kuɗi tana ba su abinci tana ba su kaza tana ba su kaza ya kamata a maido gurare da yawa wuraren da bina gani wanda bai kamata a maido da su ba ina ganin mutanen yankin Bama da kuma wata kira wuraren yankin Gwaza amma mungulo da kanta akwai mutane a gurin kukawa da kanta nahiyan baga akwai mutane a gurin ya kamata gwamnati ma ta kanta ta rage wannan nauyi akan da saboda mutane ma su koma su fara noma da kuma harkokin kasuwanci
yawa akwai wata tambaya da nake so in yi amma a gurguje a takaice nace kai magana wannan Yobe amma kuma gashi kwanaki gwamnatin jihar ya ce ya kashe naira miliyan 15 akan sansanonin gudun hijira biyu kawai a jihar Yobe kana da wannan bayani
ina ji ko sun kashe biliyan 15 din akan abin da ya shafi yaki da ta'addanci ne baki daya ban san man akan kula da ƴan gudun hijira a sasanne guda biyu kadai ba domin ai hankali ba zai kauka ba a ce an kashe wayannan magayen kudi a sasanne guda biyu kawai ina ganin kwanakin na ji labari akan wani yaki da suka yi na Boko Haram tun daga shekara 2009 zuwa yau fama da suka yi da yaƙe-yaƙe da taimako da agaji da suka yi wa jami'an tsaro da dai sauransu shine ya shafi wannan kudin amma akwai dai ayan tambaya kai.
Yawa a bayanin da kai kayi maganar ana kashe kuɗi a banza ni wani abin da nake gani kamar shine kashe kuɗi a banza shine wannan labari da muka samu cewa za ka a kosu ƴan Boko Haram wajen 800 an fara ba su horo. Domin a koya musu sana'o'i waɗanda suka tuba suka ajiye makamai suka ce sun daina. Sai in ga ɗan Boko Haram shi ya haihuwar da ɗan gudun hijira. Ɗan Boko Haram ne ya jewa waɗannan bayan Allah cikin halin da suke. Amma sai in ga kamar ana hihita shi ɗan Boko Haram akan ɗan gudun hijira. Maimakon kuɗaɗen da za a sa a horar da waɗannan mutane a sa su akan ƴan gudun hijira. Amma kuma wai ƴan Boko Haram ake. Me za ka ce a kai?
Ai dama gwamnatin makaman gaba daya tana adawa ma da ɗan gudun hijira saboda duk wani abin da aka kawo domin ƴan gudun hijira ana baya-baya da shi amma duk wani abin da aka kawo wanda abu da babu kima a ciki wanda ba zai karawa al'umma ko ba sai ga an zo ana ta fifita magana akai mutanen da suke masu yakin Boko Haram da suka tuba ana musu horo ko ana koya mun sana'o'i kana koya musu da wayannan mutanen diye da aka yi ba su kai wayanda suka yi gudun hijira wanda sun rasa dukiyansu sun rasa motocinsu sun rasa gonakinsu sun rasa gidajensu ba idan da gwamnati ta bata lokaci akan kula da ƴan gudun hijira da musamman ya kamata a ce yau sun zo na kusan shekara biyu akwai kuɗi musamman ya kamata a ware musamman a ba ƴan gudun hijira ko 50-50 ko 100-100 ko 25-25 akan kowane wata uku ko wata hudu ko wata wani abu aiwa kungiyoyi na agaji wanda haka yanzu haka suna taimakawa mutane kamar mutanen World Food Program suna ba da 17,000 ma mutane sun ce za su ba mutane 50,000 kawai iyali 50,000 akwai mutanen ICRC kwanaki sun ba da kusan naira 40,000 ma iyali guda akwai kungiyan Izalatul Bidya wai kamar su sunna su ma kwanaki sun zo sun ba da kusan abu kaya ne 40,000 ma a gida to ya kamata gwamnati ta ba su lokacin ta akan gina ƴan gudun hijira da kuma yayi sa tattalin arzikin ƴan gudun hijira ya taso ya farfado tun kafin su koma amma kullun a Najeriya musamman a jihar Borno ana ba da kima akan abin da ba shi ne yake da muhimmanci ba a wurin gina rayuwar dan adam
saboda wani
babu kudin ba akwai kudin fa don kowani wata ba mu taba samu a Borno kasara biliyan 5 ba to menene yasa a ci har yanzu sai an jira gwamnatin tarayya sai an jira masu kudi sun kawo taimako sai an jira kungiyoyin agajin duniya kuma idan an kawo a ce a ji a taimakawa ƴan boko haram da sun aje makamansu so su mutum 800 ana magana ana da ƴan gudun hijira mutum miliyan 2 wayannan mutane wanda su ƴan boko haram mutum 800 din nan su suka kawo mana bala'in nan gaba daya kusan mutum miliyan 2 suka rasa gidajensu da rayukansu kuma yaya za a ce gwamnati ta fifita wayancan mutane akan wayanda su suka ja musu bala'i kin ga ba ya adalci ba
gaskiya maimakon
da ke aifar da wani bala'i ne mai girma
eh sosai da a ba su horo ma ai ya kamata a ce hukunta su za hukunci za a yi musu mai tsanani
dukiyanta akan tallafawa mutanen civilian JTF wanda ake kiransu kato da gora ai su suka kawo mana zaman lafiya tare da haɗin kan sojoji kuma kuma ya kamata yalla akai da kan dubon take saboda talakawa su samu fahimta da kyakkyawa
yawa kuma wani abin mamaki an dauki waɗannan 800 dan sun ce sun ajiye makamai ya magana hukunta su tunda sun karkashe mutane sun azabtar da mutane sun gana mutane hukuba a ƙasar da ta san yadda abubuwa suke tahiya ya kamata da a ce hukunci mai tsanani za a yi musu kamar yadda ake cewa a tauna tsakuwa dan ayata ji tsoro
kotu ta yanke musu hukunci bisa daidai laifin da suka yi idan ya so lokacin da an ci taron su idan ya so akwai abin sulhu da za a yi ma sai sulhun ne biyo baya ba zai yi a ce mutane sun kawo bala'i sun tara farmaki sun kashe mutane an kashe dukiyoyi an tayar da gari zam kananan hukumomi kusan 20 babu su a bayan kasa an tayar da su an kore su kuma yau a zo a ce za a bada wani abu ta tallafi a fara fifita su akan mutanen da aka kora wanda su aka yi wa azaban kin ga ba zai adalci ba ya kamata a kai su gaban kotu a gurfanar da su a gaban kotu kotu ta yanke musu hukunci a bisa ga tara da aka yi musu ya kamata idan bayan suna cin taron su sai a nan tukunna gwamnati ta yi magana ta fara maganar sulhu idan ya dace a yi sulhu.
Yawa Alhaji Girema ban san ko waɗannan bayanan da kake ta yi kwanan a rediyo ba ne ya sa mun ga wani labari gwamnatin jihar Borno ta ba da umarni a ƙirga ƴan gudun hijiran da ke sansanoni daban-daban a tabbatar da yawansu domin a kula da su yadda ya kamata me za ka ce a kai.
Dama ai tun ba yau ba muna kiran ga gwamnati a zo a ƙirga mutanen da suke zama a sansanoni daban-daban. Dama tun can ana magana akwai mutum 100,000 a cikin sasannin gudun hijira dama don siyasa ne lokacin akaita kwanakin baya saboda ana neman yakin zabe to kowaye yana so ya ce yana da mutane kaza a sasannin gudun hijiran garinsu saboda idan an zo zabe kullum kin san a Najeriya ko kidaya za a yi census ko wani abu na irke za a yi ko na kuri'a kullum ana so a ga an kara yawan mutane saboda kowa ya samu ya yi magudi a inda yake cewa yana da jama'a da yawa shi yasa yanzu gwamnati tana so ta kirga ta tabbatar mutum ma nawa suke cikin sasannin gudun hijira nan har yau ina ga miki babu wanda ya san cewa adadin mutane suke cikin wannan sasannin gudun hijira
kwana yawa to
kuma mutum 150 da wani abu su da kansu idan kin tambaye su ba gaskiya za su ga miki ba amma a tsakanin su da Allah shine yanzu wata kila saboda suna so su ga sun fara
Yau, wato muna godiya sosai Alhaji Grema Terab da wannan bayani da kai mana. Idan Allah ya yarda, nan gaba kuma zamu ci gaba da tattauna akan wannan al'amari na 'yan gudun hijira, saboda ba abu bane mai karewa. Masu saurare, sai gobe da izinin Allah, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da engineer mu Mr. Aiden Otku, da kuma Bilyamin Salma da Musa Dan Talaka da Nasir Muhammad Shinkafi da Jamilu Muhammad Gwaram wadanda suka bi mu a Facebook. Muna godiya sosai, sai anjima ku huta lafiya. Yeah.